الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Godiya da yabo tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwarmu da ku a wannan yammaci na Asabar 6 kenan ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da wato yammaci na 11 kenan a ga watan 5 shekara na 2019 miladiya. Domin ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin suratu Ali Imran. Idan za ku iya tunawa a karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Masjidus Sahaba a nan sabuwar unguwar GRE, muna cikin sura na uku ne idan ka faro kidayen Qur'ani daga sama, wato suratu Ali Imran. A jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 132 a wannan sura mai albarka, wanda yau za mu tashi a farkon aya na 133. Mai Allah ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الله مدوكين سركي يسي: وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتوكي قد وزوى نيمان غافرًا أبنجزم. وسارئوا إلى مغفرة. Wai gaggawa zuwa ga neman gafaran Ubangijinku, wa jannatin, da kuma neman aljanna. Arduha, wato ainihin wanda take aljannan nan faɗinta, arduha samawati wal ard, wato faɗinta ya kai faɗin sammai da ƙasai. Wa iddat lil muttaqin, an tanadar da ita ne ga waɗanda suke masu taqwa. To a nan malami suka ce Allah bai ce asri'u ba, sai ce sari'u, ala sigatu mufa'ala. Wato shiga ta mufa'ala a wurin larabci yana gwada waɗansu mutane guda biyu ne suke debating, wato kowa na so ya riga ɗan uwan shi, kamar muqatala, kamar muqasama, kamar musara'a. To haka ne, wato ainihin an ce muqatala ana nufin wasu mutane suna faɗa, musa'ara wasu mutane suna musara'a, wasu mutane suna neman kowa ya kayar da ɗan uwansa. To a nan ne ake ɗauko musabaqa, wato kowa na so ya riga ɗan uwansa. To shine ake cewa wato kalman sari'u, wato ana nufin ku yi rige-rige. Kuma yadda Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, wato akan wannan fage ake so masu tsere-tsere su yi tsere-tsere. Ba wai ku yi tsere-tsere akan tara duniya, ku yi tsere-tsere akan duniya, ku yi tsere-tsere akan ainihin wato a wasu abubuwa waɗanda suke ba su da kimar da za ku iya ba da lokacinku wato domin su ba. Ku yi tsere-tsere a kan lahira, wato wajen neman lahira. Ya zama kowa yana ƙoƙarin ya riga ɗan uwansa ne zuwa sahun farko a masallaci, kowa na ƙoƙarin ya riga ɗan uwansa ne zuwa masallaci da wuri a ranar Juma'a, kowa na ƙoƙarin wato ainihin ya riga ɗan uwansa ne aikin alheri na sadaka, na taimako, na kaza. Amma ba wai kowa na ƙoƙarin ya riga ɗan uwansa sayan motar da ta fito ta zamani, ko gina gidan da ya zama na zamani, ko kaza da sauransu ba. A'a, abin da ake so ku yi tsere-tsere a kansa shine wato neman gafara. Sari'u ila maghfiratin. To a nan malamai suke cewa bayan sari'u da muga wani ayan yazo da sabiqu wato shi kuma duka dai kusan abu guda ɗaya ne wannan musara'a na gaggawa sabiqu shi ma kuma na neman gafara neman rige ne to sari'u ila magfiratin al-magfira wato daga al-migfar ne al-migfar kuma shine hula da ake sa irin hulan kwano wato mutum ya sanya domin ya bashi kariya daga abin da zai cutar da shi to daga nan ne aka kira kalman wato al-magfira to al-magfira ma'ananta shine sitru az-zanbi wa at-tajawuz an wato alilliba zanibi sannan kuma wato a kauda kai gabarinsa kamar yadda mai sa hulan kwano zai rufe kayinsa sannan kuma yana so wato kan nan kada wani abin cutarwa ya same ta to lokacin da kai laifi laifin nan da kai idan Allah ya rufe laifin nan ba a gani ba a duniya to yanzu an yi sitru zan wato an rufe wannan laifin sannan kuma akwai zunubi da yake jiran ka wanda zaka je ka samu to sai kuma sai aka samu at-tajawuz an Allah ya kauda kai gabarin wannan zunubin wato bai rubuta maka komai a kayinsa ba to wannan shine ka samu cikakken abin da ake kiran shi wato ghafara to anan shi al-musara'atu ila al-maghfira wato gaggawa zuwa ga neman gafara yana faruwa ne da ɗayan abubuwa guda biyu imma mutum ya yi istighfari wato kana so a gafarta maka zunubinka ko kai ta istighfari kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku rika neman gafaran ubangijinku dan ubangiji ya kasance mai yawan gafara ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin al-imam al-bukhari yana neman gafara a kowane rana sama da so 100 wato annabi kowane rana yakan nemi gafara sama so 100 a hadisin al-imam abu dauda sama da so 70 to kenan mutun ya rika fadan astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kenan asalin gafaran kansa ana bukatar ka rika neman gafara wato da bakinka ko kuma bil amali salih wato mutum ya rika aikata aiki na kwarai domin akwai nau'ukan ayyuka da suke sa a rinka gafarta ƴan uwansu na zinubai wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin al-imam al-bukhari da muslim wato annabi yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha sunibatil kaba'ir wato juma'a zuwa juma'a ka samu ka halarci sallan juma'a takan sa a kankare maka kurakuranka na tsakaninta da wancan juma'a haka ramadan zuwa ramadan wato suna kankare kurakuran da ake aikatawa a tsakaninsu in an nisanci manyan laifuffuka a wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika zikra lizzakirin wato kyawawan ayyuka sukan tafiyar da ainihin munana lokacin da Allah yake siffanta ibadur rahman bayin Allah mai rahama sai ya ce ula'ikal wato ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗanda sun ka tuba tuba mai kyau illa man taba wa amana wa amila salihan sai wanda ya tuba tuba kyakkyawa yayi aiki na kwarai to ma dama yayi aikin kwarai wannan za a canja musu munanan ayyukansu su dawo kyawawa saboda haka kenan ana iya samun gafaran zunubi ne da ɗayan abubuwa guda biyu ko ka nemi gafaran ko kuma in kayi laifi ka dawo ka aikata wani aiki mai kyau a bayan laifin da kai to sai ya kankare maka wato wannan mummuna din saboda haka Allah madaukakin sarki yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga neman gafara wato ainihin ga ubangijinku wa jannatin to abinda za ku nema na biyu shine aljanna domin idan an gafarta maka zunubinka amma ko ba sa ka aljanna ba ai da sauran aiki an barka filin wuri kana tangarere ne a filin kiyama haka har yanzu dai bukatar ka bata gama biya ba saboda haka dole ne ashe idan mutum ya tashi neman abu to abu biyu zai rika nema zawalil makruh wa husulil matlub wato kana neman abin da baka so ya kawo sai kuma ka samu kuma abin da kake nema ya tabbata idan yanzu ka zo wato ainihin ana neman wato a sa ka a cikin fitina ko a cikin damuwa ka roki Allah ya yaye maka sai ya yaye maka amma kuma sai baka samu wani abin da kuma zai maye wannan gurbin ba to karshe kuma fitinan ai zaka iya komawa ciki kamar misalin yanzu ne mutanen Najeriya misali su ce suna neman Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato gyara musu tattalin arzikin ƙasansu, to kuma sai Allah ya gyara musu amma kuma ba su nemi arzikin ƙasan shi ya musu amfani ba, to ƙarshe za su sake komawa ƴar gidan jiya. Saboda haka kenan ashe abinda kake tsoro ya kamata ka nemi kawuwarsa, sannan abinda zai maka amfani kuma ka nemi ya zo maka, domin idan har abinda zai yi amfanin nan baka samo shi ba, to har ila yau kuma abinda kake tsoro kuma zai iya yiwa ya sake dawowa. Idan ana ganin waɗansu abubuwa na fitintunu aka nemi kawuwarsu, sai kuma a nemi zaman lafiya, sai kuma a nemi samuwar arziki, wato wannan shine abinda zai ƙara tafiyar da wato wannan fitina. Shine ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati, wato ku nemi kuma wata aljanna. Ita wannan aljannan wato arduha as-samawati wal ard, faɗinta faɗin sama ne da ƙasa. A wani wuri an ce arduha ka ardi as-samawati wal ard, wato faɗinta kaman faɗin samai da ƙasa. Wato can an zo da harafin tashbihi, nan an share harfin tashbihi. To anan malaman balaga sukan ce idan an ambaci wato kafu tashbih aka cire wajihu al-mushabbah, kamar yadda muka sani kowane tashbihi a normal dinsa ya kamata ya zama yana dauke da rukunan nan guda hudu: al-mushabbah, al-mushabbah bihi, adatu tashbih wa wajihu shabah, wato sai ya kunshi abubuwa guda hudu. Amma wani tashbihin yakan zo a cire wani abu, misali akwai tashbihin da zai zo a cire wajihu shabah, akwai tashbihin da zai zo a cire ainihin wato adatu tashbih. To a wanda aka cire wajihu shabah aka cire adatu tashbih, wato suna kiran sa baligh, wato tafsir, wato tashbihi wanda ya kai makura wajen balaga. Amma wanda aka cire wajihu tashbih amma aka bar kafu tashbih, wannan kuma ana kiran shi al-mu'akkad. Wato idan nace fulanul kalbahari, wato nace wane kaman kogi ne filata a wajen kyauta, kaga nazo da cikakken tashbihi, dan na ambaci mushabbahu shi wane kenan. Nace Muhammad kalbahari filata, nace Muhammadu kaman kogi ne a wajen kyauta, ko nace Musa kal'asadi fi shaja'a, wato nace Musa kaman zaki ne a wajen jarunta, to tashbihi ta gama cika. To idan nazo nace Musa kal'asadi sai nayi shiru, nace Musa kaman zaki ne, nayi shiru ban fadi a inda yayi kama da zaki ba, ban ce a wurin karfi ba, ban ce a wajen jarunta ba, kaga nan na ambaci harafin tashbihi amma ban ambaci wajhu shabahi ba. To amma idan na cire harafin tashbihi nace Musa asadun, nace Musa zaki ne, kaga ban ce kaman zaki ba, sai nace kawai shi zaki ne, fi shaja'ati a wajen jarunta, to wannan tashbihi na karfafa shi, na maida shi mu'akkad. To idan na cire wurin da suka yi kama din, na cire ada ya zama baligh, wato nan kawai sai aka ce wa jannatin, da aljanna arduha as-samawati wal ard, wato ba ce kaman fadin aljannan kaman fadin sama da ƙasa ba, sai aka cire harafin kama din ma, sai aka ce kawai fadinta fadin sama ne da ƙasa. Wannan ya fi kaiwa makura, ina fata kun gane. To saboda haka anan ana so a ce mana aljanna fadinta duk fadin ƙasan nan da ka gani da fadin sama nan, to aljanna fadinta ya kai haka. Sai yasa kowa zai samu yalwataccen gida da yake bukata a aljanna. Da a baka gida wato tsayinsa da fadinsa kaman daga nan ka tafi garin Jos, duk wannan gidanka ne. Sai sa zaka ji a gidan aljanna ana yawan ambatan lambuna, lambu, ina ruwaye, kaza kaza kaza. To in ba fadin gidan ya kai irin haka ba, ba zai yiwu a samu waɗannan a cikin aljanna. To aljanna akwai lambuna daban-daban, wato dukkan ɗan itace da ka sani wanda ɗan adam yake nema, to zai samu a gidan aljanna. Fihi ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar, a gidan aljanna akwai abin da ido ma bai taba gani, wato da idanka baka taba gani ba, dukkan kallanka yanzu da kake ta kallo, ka kalli kaza, kalli talabijin, ka kalli waya, ka kalli ina, duk kana ta ganin duniya ko to akwai abin da an ji aljanna kana ganin sa da ka zama bakauye in kai wasa sai yawo ya zuba a bakin ka saboda tsaban kauyenci zaka zauna da hanci da baki da ido duk kana ta kallon sa saboda baka ma san meye wannan abun ba sai amma bayani an ce maka wannan shine abu kaza fihi ma la aynur ra'at wala uzunun sami'at kunne ma bai taba jin labarin sa labarin amma baka taba wala khatara ala qalbi bashar kai zuciyar mutum bai taba tuna za a samu irin wannan abun ba wa aljanna akwai shi kuma irin waɗannan abun a aljanna su ne abinda ma za a fara taranka da shi wato su ne abu na farko ba wai irin an kure din nan bane su ne abinda daga zuwa za a ce to fara da wannan haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ألا مدوك تنسر كياتي إن الذين قالوا ربنا الله وأن دسكت أبنجز المشير ألا سكبوا تامس الشيكالي ثم استقاموا سكت أيها أكان هكا حس كمتو ما ألا كدس كبوتاوا باس بوتاوا وقوة وإذا سنزو متوا تتنزل عليهم الملائكة ملائكو ذا سرنك أسو قوة سبو دوان نم تمن كيركين زي متو ذا سزو سيلاي إيا غننك سنسا فلا رنكايا ثم لك شيني متوا كنا تقوكا كما تدا مواجيكو مينا تجين دا إيانا منا دومين ياغا وطن سوحالي تو تشاواوا أتكين فلا رنكايا sun zo da likafaninsu suna rike wani sun zo ta wurin kansa wasu ta wurin kafansa suna ta ce masa suna rarrashinsa suna cewa hankali za a dan cire makaran kaka damu kaka daga hankali suna tambebe masa kewa har za su zare masa wannan ran nasa wato su fitar da ita su sata a cikin likafani suna ce Allah ta kafu suna ta masa ta suna ce kaka ji tsoro kaka damu zaka tafi wajen masoyinka ne shine ubangiji zaka tafi wajen ubangijinka ne Allah ta kafu kaka ji tsoro inda za mu kai ka wuri ne da yafi nan aminci yanzu a nan gidan duniya ta iya yiwuwa ka tashi ma baka da kudin cefa ne ta iya yiwuwa wani dan kidnapping ma ya kama ka ana ta ciniki yanda za a je a karbo ka to can ba wanda ya isa ya tsare ka idan ka isa filin kiyama kana da cikakken dama saboda kai mutumin kirki ne zaka wace yayin da kaga dama Allah ta kafu wala tahzanu yana ce suna ce kuma kai kai bakin ciki karka damu abinda zaka bari a nan gidan duniya ko na yaya ne ko na zuriya duk ubangiji zai kula maka da shi saboda aikin da kai na kirki ba za a bar abinda ka bari a duniya ya tozarta ba Allah ya san abinda kai saboda haka zai kiyaye maka duk abinda kake ganin damuwa ne saboda haka inda zaka je ba tsoro inda ka bari ba damuwa to me damuwanka baka da damuwa Allah ta kafu wala tahzanu sai kuma suna cewa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun suna cewa to mun zo maka da albishir kai fa kana da gida aljanna bari ma ka danganta kana zauna a wurin sai a dan bude wani wuri sai ka hango sai kaga wancan farin gidan ai gidanka kenan sai kaga gida mala iya ganin ka ga gwalagwalai ga zinare ga kaza kaman ka ce duk Allah ni jama'a sai an jiman ku na shiga sai kaman ka tashi ka tafi ana ta kuka ana ce wani zai mutu wani kai kuwa kana ta cewa Allah ku rubu da ni wannan damuwa yanzu ma ko karewa ban yi ba ko ma kaza ban yi ga can gida nan ana ta gwada mun ga wasu manya-manyan ayaba katakata ina ganin su wanda ina ci ɗaya ma yana kwana uku ban sake cin abinci ba ana ta gwada maka kayan gidan aljanna iri daban-daban ta iya yiwuwa ma matanka aljanna tana ta kiranka tana cewa mai gida karaso ina jiranka an shirya maka komai da komai kaga nan kana ta fama alama dama jiya da dare kun bata da matan ma a gida kowa ɗakin sa daban ya kwana to wacce tana ta ce maka bismillah gashi komai an shirya maka inna ansha'ana hunna insha afaj'alna hunna abkaran urban atraba li ashabil yamin wato mata cikin gidan aljanna to wannan Allah madaukakin sarki yace idan ana wannan lokaci waɗannan mala'iku sun zo sun ainihin wato shirya sun gwada maka ma har gidanka ainihin wato a cikin gidan aljanna suna gwada maka to ana ce maka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu suna ce da kai na hanu awliya'ukum fil hayatid dunya ai mu ne dama mutanen ku tun a duniya ma mu ne Allah ya dora mana nauyin mu kiyaye ku mu kare ku duk inda kake tafiya ai muna tare da kai duk wani abin da yake zo maka na cutarwa mu muke tsare shi kafin ma ya iso wannan dinka suna ta maka tadi na hanu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum za a ce maka to za ka yanzu fa za ka isa kiyama ne idan ka je kiyama kuma duk abin da ranka yake so to za a baka shi walakum fiha ma tad'un kai a aljanna akwai abin da ku kariya wanda ba ku taba ganin yayiyu ba wato a ranku ku ce to wai yanzu da a iya yin tuwon hanta sai a ce muku gashi nan kaga tuwo dai a ce na hanta ne an daddaka hanta an yi tuwonsa zallaki za ka rinka ci sai a ce ga tuwon hanta in ka ce za a iya yin abu kaza sai a ce gashi nan walakum fiha ma tad'un duk abin da kariya kawai cewa to da a iya samun kaza a ce gashi kusa da kai za a iya samun kaza sai a ce gashi kun sai Allah ya ce nuzulan shi irin wannan dan na taran bako ne wato ina ba ta kun gane duk abin da kariya din nan kana ganin wani babban abu ne ya za a same shi sai a ce maka gashi nan amma nuzulan wannan dan a tarbu bako ne min gafurur rahim daga wajen Allah mai yawan gafara mai jin kai saboda haka wannan aljanna da Allah madaukakin sarki yake fadanta fadin ta ya kai fadin samai da kasa to dai iya yiwa kace to yanzu in dai fadin aljannan nan ya kai fadin samai da kasai to ita kuma saman ina take ita kuma kasan ina za a saka ta in an je wannan wurin sai malamai suke cewa abinda ake so ka gane ita aljannan nan da kake gani ita dai yanzu tana saman samai ne al'arshin ubangiji shine ya mata rumfa wato shine asalin sukufnata wato kamar rufinta kamar yadda wuta tana asfalus safilina can kasan kasa na bakun saboda haka su da ka gansu ba su sama kuma su ba su kasa to dama wancan ayan ta zo maka da kaf na tashbihi tana kwatanta maka fadin su ne fadin su daidai yake da fadin kasa da kuma fadin sama saboda haka aljanna a can saman sama na bakwai ba ta cikin sammai amma fadin ta ya kai fadin waɗannan sammai sannan wuta kuma tana kasan kasa na bakwai ba ta cikin kasai amma fadin ta kuma ya kai me ya kai fadin waɗannan sai sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdausa فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها أرش الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يتين ذكروا إلا الجنة قلن أتي يباكو فردوس دومين إتاكي مدو كثير الجنة إتاكي مفي داتي وان الجنة دو ونروان جدن الجنة دا قتكين تيكي أبقوا يتين دومين إتاكي الجنة دا الأرش ألا نيمترم فا saboda haka ita ce aljannan da al'arshin Allah ya mata rumfa to kaga kenan ashe ita aljannan tana can saman sammai guda bakwai ne saboda haka ba ta cikin waɗannan sammai saboda haka kenan dai wannan abin da yake yin noni da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar da waɗannan aljannan ga girmansu ga faɗinsu kaman ainihin wato sammai da ƙasai wani bai hude kaman yadda Tariq ibn Shihab a yake faɗa ce wani yahuda ya zo wajen sayyidina Umar yana tambayan shi game da aljanna yace to ai a littafin ku an ce aljanna ardu has samawati wal ard fadin ta ya kai fadin sammai da kasai fa ainan naru to ita wuta kuma ina take tunda aljanna fadin ta kaman sammai da kasai ne ko kuma fadin ta fadin sammai da kasai ne sai sayyidina Umar yace da su to barin tambaye ka ara'aytum idza ja'a an-nahar ainal layl ina tambayan ka idan yini ya zo shi dare ina yake ina dare yake idza ja'a al-laylu ayna an-nahar in kuma dare ya zo shi kuma yini yana ina ne wannan ba yahude sai kasa bashi amsa sai yake ce masa wannan bayani da Allah madaukakin sarki yayi maka na cewa sammai da kasai fadin aljanna ya kai kaman waɗannan so ai ba wai sama da kasa sune iya halittar Allah ba a ba su bane kadai ba su ne iya abin da Allah ya halitta ba wannan saman da kake gani ko wannan kasan da kake gani kuma ba wai cewa yanzu su sama da kasa wato su ne suka cika ko ina na Allah ta yadda ba inda da a saka wani abu ba a'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard muje kursiyun Allah ma kawai ta fi sama da kasa to ita tana ina ne tana inda Allah ya ga dama to ballantana kuma al'arshinsa saboda haka a ji a wurin Allah akwai wurare da dama wanda ba wannan saman ba kuma wannan ba wannan kasan ba wannan saman da kasan da kake ganin an je kiyama su gaba ɗaya ma canja su za a yi sabbi za a kawo yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah ya ce ranar da za mu canja waɗannan saman gaba ɗaya da kasan sabbi fil za a yi yawma natwi as-samaa ka tayyi as-sijil lil-kutubi kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah yake saman nan nade shi da ai kamar yanda ake nada taburma yanda ake nada taburma haka Allah dai sai an nade shi a nade ya zama babu komai direct kawai idan ka zai iya kallon sama na bakwai haka zaka kalle shi domin a ranar ruwan mala'iku za a yi kowace sama za a bare ta ne mala'ikun cikinta su rinka saukowa gaba daya wato ainihin waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam wata jahannam kuma haka za a kamo ta to ita ma kasan za a canja ta ga baki daya ya zama babu fili ai babu tudu babu gangare babu gida babu bishiya fili ne fallau iya ganinka saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala yace wa jannatin arduha as-samawati wal ard wannan aljanna uiddat lil muttaqin wato an tanadar da ita ne ga waɗanda suke masu takawa wato waɗanda suka kasance suna ainihin wato kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wato su ne aka tanadar musu da wannan aljanna to kaman ka tambayi Allah subhanahu wa ta'ala yanzu dai masu takawa magana ne a dunkule suwaye kenan tunda masu takawan nan wato ya kamata ya zama suna da siffofi to saboda shine za a fara baka siffofin su domin ka gano su dan kai ma kai kokari ka tsoma kanka a ciki saboda abinda aka ce an tanadar musu nan kai ma ka samu rabanka me Allah ya ce
alladina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal-kaazimina al-ghayza wal-aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin
Allah madaukakin sarki yace walladina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wato su waɗannan 'yan aljanna wanda aka tanadar musu aljanna ko su waɗannan almuttaquna su ne alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharra su ne waɗanda suke ciyarwa a cikin halin yalwa da kuma halin talauci ko a cikin halin lafiya da kuma cikin halin rashin lafiya wato su dai a har kullun yana daga cikin sifan su cikin jin daɗi ko rashin jin daɗi cikin yalwa ko rashin yalwa sukan bada abin da ya samu alladhina yunfiquna fis-sarra suna bayarwa wato a lokacin da suke cikin yalwa wad-dharra ko a lokacin da suke cikin takuri wato sukan bayar da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su wato na ciyarwa ko na taimako to al-infaq malamai sun ce wato ana nufin infaqi ta dukkan fuskokin sa domin Allah madaukakin sarki da aka da yayi tambaya ko kuma mutane suka yi tambaya me za su rinka ciyarwa yas'alunaka ma za yunfiqun wal ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wato suna tambayan ka me za su rinka ciyarwa sai Allah ya ce ku ciyar da dukkan alheri saboda haka shi ciyarwa na da ma'ana guda biyu akwai ma'ana na zahiri akwai kuma ma'ana na batini ko kace wato ma'ana wanda yake na fili da kuma ma'ana wanda yake wato a ma'anance ne shi ba ciyarwa ne wanda zaka dauki abinci ka ba ma mutum ba amma hanyar da zaka yi mishi kaman ka masa hanyar ya ci abinci ne to duk wannan shi ma ana daukan shi a babin ciyarwa mutumin da zaka sama masa aikin da dai wannan ka sama masa wato ka ciyar da shi abinci ne ina fata an gane amma ai ba sai yin abincin ka bashi ba amma ka mishi hanyar da zai rinka cin abinci to duk ya shiga cikin wannan mutumin da yake cikin wani takuri wato ka je kai kokari ka fitar da shi saboda wani bashin da yake kansa an takura masa ko har ya sa an kama shi ma an kulle shi saboda ka sai ka je ka biya wannan bashin wannan kaman ka ciyar da shi ne mutumin da aka tsare shi saboda wani kuskure da ya aikata ka je ka sa aka fitar da shi wannan ka ciyar da shi ne a wani ma'ana saboda haka abinda ake nufi da ciyarwa dukkan wani hanya na alheri yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin saboda haka an ce alkhairi kawai duk wani abinda zaka yi ma dan adam na alheri to wannan ya shiga cikin babin wato ciyarwa shine alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wanda suke ciyarwa a halin yalwa ko a halin talauci ko suke ciyarwa wato ainihin a halin lafiya ko a halin rashin lafiya sannan Allah madaukakin sarki ya gwada mana cewa shi ciyarwa bai da wani lokaci wato zaka ciyar a duk lokacin da ka samu ainihin dama alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya wato masu ciyar da dukiyar su da daddare ko da rana da a fili ko a boye duk wanda kai a babin alheri Allah madaukakin sarki zai karba kuma zai yi maka tukuici saboda haka duk lokacin da ake da bukata to ka bada abinda ake da bukata a lokacin da daddare ne matar wani ne da ta aihu aka zo ana neman mota sai ka bayar wannan kai infaki kai ciyarwa to kaga wannan zaka samu da daddare ne aka zo aka tashe ka sai ka tashi ka fito da mota sai ka dibe su to wannan kai ciyarwa amma na aikin alheri saboda haka wannan ya zama billaili ko da nahar da rana kuma sirran afili wa ala aboye wa alaniyatan ko afili duk in ka bayar afili ma babu damuwa ka fito kofar gida ka tara abinci kace mutane su layi kana raba musu wannan daidai ne ba wani laifi a cikin haka domin Allah subhanahu wataala ya ce a wajen ciyarwa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wato ko kuma in tubudu min in tubudu min khairan aw tukhfuhu wato ko ku bayyanar da alheri ko ku koye shi a wani wuri yace in kun bayyanar fa ni'im mahi wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum in kun koye kuma shi ma alheri ne gare ku Allah yace idan kuka bayyanar da ciyasuwan ku Allah yace madalla da yin haka domin shi bayyanarwan akwai koyarwa akwai ba da darasi ma sauran jama'a wani in yazo wucewa yaga mutane an tanu menene ake ana ta ai wane ne yake ta sadakan kaza ce a to masha Allah shi ma goban yaje yace shi ma bari yaje yayi kaga ka koya masa darasi to saboda haka kenan ko ayi shi a fili ko ayi shi a koye Allah madaukakin sarki yake duka wannan wato abu ne wanda ake nema to anan zaka ci daga hanyar shiga aljanna ne me yasa ba a kawo sallah ba sai aka fara da ciyarwa an fara da ciyarwa ne saboda abinda aka faɗa a baya ya ayyu alladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudafa ka ku ci riba to shi kishiyar riba kaga riba ai zalunci ne wato shi kaman kwace ma mutum abin da yake da shi ne ka taimake shi ne amma kuma taimakon ƙarya ka zo ka bashi bashi na naira 50,000 wata yace zai biya ka wata nan bai samu kuɗin ba yai kace 20 ya karu wani wata yazo kudin aka saki samun matsala kace wani 20,000 ya karu kafin aje wata uku abin da ya karba din nan kuma kudin ya saki dawowa kan haka kaga wannan ya zama riba wato maimuni ad'afan mudafa kana tarban yi abin da ya karba a wurin ka idan aka bar wannan kudin ya shekara to karshe sai yazo ya biya ribin abin da ya karba to kaga wannan taimakon kai ko zaluntan ka yayi wannan zalunci ne to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya fara da ciyarwa na taimako domin wato ya kishiyanci wancan abin da ya faɗa na riba din nan na cin kudaden mutane ba gaira ba dalili sai Allah yake wato ainihin ku ciyar domin Allah yake wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun Allah madaukakin sarki yake cewa kuma ataitum min riba dukkan abinda kuka bayar na riba ko kuka karba na riba liyarbu fi amwalin nas domin ya rika karuwa cikin dukiyar mutane bala yarbu indallah ba zai karu a wurin Allah duk abinda mutum zai rinka karba na riba a wurin Allah ba zai zama mai tasiri ba haka zai rinka tafiya a banza domin ba zai samu albarka a cikin sa duk abinda zaka rika tarawa in dai na riba ne to ba albarka a cikin sa haka zaka yi ta fama da shi shi dai rike ka ne a daidai lokacin da kake da zalan ka rabu da hanyar wani samu to shi wannan ba za ka taba ganin tasirin sa ba kuma ba za ka ga amfani sai dai ya zama kullun a cikin aikin kake yi ana samuwa to shine zai rike ka ka ci ka sha da sauransu duk ran da aka baka daga kai sai shine to da ka dauka ma baka da kuɗi ana kyale kai yanzu wani abu ba ya shigowa sai shi to ba za ka ga albarkan sa ba domin da man ba yi da wani albarka kawai saboda wanda yake shigowa yau da gobe ne yasa kake ganin wani din kamar na da amfani daga ranan da ya zama ba wani abin da ke shigowa sai shi to daga ranan za ka ga cewa ashe wani kudin banza ne kudin shirme ne kudi ne da bayi da amfani saboda haka Allah yake duk abin da aka baku shi na riba to a wurin Allah ba zai rinka karuwa ba yana nan a inda yake amma wa ma ataitum min zakatin wato turiduna wajha Allah abinda kuka bayar na sadaka wanda kuke neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika humul mud'ifun irin wannan shine ake rubanya muku dukiyar kuma a rubanya muku ladan domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wato ainihin cikin hadisi yake cewa salasun uqsimu alaihim abu guda uku wallahi zan iya rantse muku akan su wasa uhaddithukum hadisan fahfazu dan gaya muku wani hadisi ku kiyaye abu guda uku ina muku rantsuwa akan su ma na kasa malun min sadaka babu wani dukiyan da zai taba tawaya dan ana sadaka da shi babu shi wannan rantsuwa annabi yayi ma na kasa malun min sadaka wallahi kudin da ake sadaka da shi ba zai taba raguwa ba saboda ana yin sadaka da shi wa ma zadallahu bi abdin afwin illa izza mutumin da duk yake yafiya babu abin da zai same shi sai karin daukaka tun mutumin da yake yafiya to wannan Allah ya rinka daukaka shi kenan ya rinka daukaka shi kenan wa man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kansa saboda Allah to sai Allah ya daukaka shi wayna abuwa guda uku annabi rantsuwa yi akan sa so uku yace wa sa uhaddithukum hadisan fahfasu salasun uqsimu alaihin wato abu guda uku ina muku rantsuwa akan su ma na kasa malun min sadaka babu wani dukiyan da ya taba raguwa saboda ana sadaka da shi saboda haka Allah madaukakin sarki yace ladina yunfiquna fis sarra'i wad darra gaba na farko ce na biyu wal kazimin al ghaiza wadanda suke masu hadiya fushi wato idan aka musu abinda bai dace ba sukan yi hakuri sukan hadiye ya ne hadiye fushi shine mutun ya zama yana da iko wato akan abinda zai iya yi na rama abinda aka masa amma ya danne kamar yadda annabi yake laysa ash-shadidu bis-sura inma ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab ba shine mai karfi ba mai kada mutane duk lokacin da aka yi fada ya daga mutun ya buga shi yace a'a ai mai karfi shine wanda ke iya danna zuciyarsa a lokacin da tayi fushi wato wannan shine asalin kakkarfa saboda yana da control akan zuciyarsa saboda ita zuciya ita take juya mutun to in har mutun ya zama na iya juya ta to ya zama cikakken mai karfi amma idan ya bari sai yanda ta sashi yake yi to shikenan ba da karfi zuciyarsa ma ta fi karfinsa to amma idan yana iya control din zuciyarsa ya gama yin fushi ya tuna cewa Allah ya ce wal kazimin al gaiza sai ya hadiye kawai ya dawo kaman ma ba shi bai koma gentle to kaga wannan shine mutumin da ake kiransa asalin mai hadiye fushi kamar yadda ya faru da sayyidina Umar lokacin da yake khalifanci wata rana yayi baki yayi ba kon wani sarki ya zo zuwa gare shi sai ya kira wata kuyangarsa yace a kawo abinci tashi yayi ba ta je ta dauko abinci kawai ta dauko ba murfi na rufewa kawai ta zo da abinci ba murfi yana gani sai hankalinsa ya tashi ya fara mata tsawa tun daga can kafin ta isu sai baki da hankali ne zaki dauko abinci ba murfi sai ta razana da ta razana kawai sai kamanta ya harde shikenan sai abincin ma ya zuba zuban faduwan ji a kamanta na harde wannan faduwan abincin kawai ta zuba a jikin Umar da Umar ya kai damka wato zai kamo ta shikenan sai ta karanta mishi wannan aya الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ sai mai da hannun tana cewa tana karanto mai hadiye fushi sai mai da hannun shikenan sai shiru yace to kitar taraki mai wal afina anin nas masu yafiya wa mutane yace ki dauka ki tafi na yafi miki ba abin da dani sai ta karasa tace wallahu yuhibbul musilina Allah na san masu kyautata ce to je kima na yan taki duma duka ma an kare gaba daya kaga yanzu ya kamata yanzu a mata punishment ne mata kunna a ladabtar da ita to an yafe mata to karshe ma amma yanta ta ma gaba ki daya to haka ne sayyidina Umar waqafan ne lil Qur'an wato shi ya shahara da tsayuwa akan abinda Qur'ani yace ta zaran Qur'ani yace kaza to zaka taba ganin ya tsallake bare yadda al-Imam An-Nawawi ya kawo cikin littafin shi Riyadus Salihin wata rana ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan shi daga kauye yazo yace masa da Allah ka taimake ni ina so in ga khalifa kuma shi bai gaya masa me zai je ya gaya ma khalifa yace ku ne yan gari kaman hanya ana zuwa ganin khalifa ni ban san yanda yace to ba damuwa shikenan bayan an je fada yaje ya samu sayyidina Umar yace masa to ina da dan uwa da yake so ya ganka yace to babu damuwa yazo mana shikenan sai suka zo suna zuwa kawai sai ya tashi gaban Umar maimako ya ce masa ya kai sarkin mumine sai ya ce masa ya kai Umar ka ji tsoron Allah ya kai Umar ka ji tsoron Allah Allah ya ba ku dama ya ba ku mulki kaza kun zo kun rike a gari mu kun bar mu a can kauye muna shan wahala ya fara gaggaya masa sayyidina Umar magana shi kuma Umar bai jira ma wani bafaji ya kamo shi ba kawai sai ya tashi yayyo kansa to shine sai wannan bawan Allah sai ya karanto masa khuzil afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahili ka riƙi rangwame sai Umar ya tsaya ana karanta mishi khuzul afwa karkiran gwami da yayi fushi ya taso sai ya ce masa khuzul afwa sai na Umar ya ce wa amru bil urfi kai umurni da kyakkyawa wa a'rid 'anil jahilin kamar ka kauda kai ga barin jahilai sai sayyidina Umar kawai sai koma kujeransa ya zauna sai sahabin yace saboda Umar na tsayuwa akan aya sai shi da kansa yace wannan na cikin jahilai wallahi da na san haka yake da ban kawo shi wurin ka ba kai hakuri mutumin kauye ne ba dan gari bane shikenan sai Umar ya rabu da shi saboda haka ala ayyati halin wannan yana yin nuni da cewa ana buƙatar mu zama masu haɗiye fushi wato in kai fushi kai kokari ka fi karfin wato wannan fushi na fi sai wani mutum ya zo da annabi na tambayin sai masa wasiya sai annabi na ce lata ga dab kaka rika fushi mutumin nan ya sake dawowa yana cewa ausu ne ya ce lata ga dab kaka rika yin fushi kawai duk abin da ba za ka yi fushi ba to za ka yi nasara a kansa inda za ka yi hakuri inda ka yi juriya wannan mutumin da ya je zauna ya nazari ya ce sai na fahimci wato fushi ya tara dukkan sharri gaba daya duk wani sharri to fushi ya tara shi saboda ka ta hanyar fushi za a iya yin maka komai za a iya fusata ka a yi nasara a kanka za a iya fusata ka a yi galaba a kanka za a iya fusata ka a sa ka aikata wani abu kaza sai dai za a iya duk hanyar da za a yi a fusata ka aka ga ka shiga fushi to za a iya yin maka duk abin da za a yi amfani da shi za a iya fusata ka dan a ji ka faɗi wani magana wanda maganan da zai ɗaure ka wanda in ba a cikin fushi ba za ka faɗe shi ba to saboda ka fushi da kake ganinsa babban abu ne kuma fushi ta hanyar fushi za a iya amfani da fusata ka a ita fusata ka a sa ma wani ciwo har ciwo zai iya kama ka saboda fushi dan ya zama kullum ranka ɓace yake shikenan sai zuciyarka ya kama bugawa sai ka samu ciwon zuciya ko ka samu hypertension ko ka samu kaza duk wannan fushi ne duk yana da ai kakka yadda ka zama mai fushi kawai kullum ka mai dariya ne ka mai murmushi ne an ɓata maka rai ma ka manta ma da an ɓata maka rai to zaka ga zaka yi lasting zaka ga cututtuka irin waɗannan waɗanda suke kama zukatan mutane ko makamancin haka kai ba za ka same su ba saboda baka zama a cikin fushi kullum ka a cikin dariya kake ko a cikin murmushi kake ko a fuskanka a sake yake kowa ya zo maka da yaya mutum yake da kaza ba zai ga wani ɓacin ranka wato na azo a gani ba amma idan kana yawan zama cikin fushi kana cikin damuwa kana kaza wa'innan idza tarakamat al-ahzan in wa'innan damuwoyi suka haɗu sai su haifar maka da wani ciwo ainihin wato a cikin jikin to da ka annabi ya ce ku bar yawan fushi wal kazimin al-ghayb wa'inda suke masu haɗe fushi wal afina 'anil nas masu afwa ma mutane wa'in an ce al-afu shine tarkul mu'akhazati 'ala adh-dhanbi ma al-qudra wato mutum ya zama ba za ka kama wani da laifi ba alhalin kana da ikon ka kama shi da laifi shine afuwa idan ba ka da ikon kama mutum da laifi ka ce ka yi afuwa wannan ba a ɗaukan shi afuwa mun sha faɗa idan wani ya mare ka ta baya ka juyo da fushi da ka buge shi sai ka gan shi ya yi ka biyu sai ka ce ba don Allah ya ce wal afina 'anil nas ba sai a ce a ƙarya kake wannan ka fahimci kawai in ka buge shi ne dukan da zai maka kuma ya fi na da wanda ya maka to amma wanda kake da iko zaka iya masa dukan tsiya sai ya ce dan Allah ka yi hakuri ya ce to wallahi ba din ka ce dan Allah ba wallahi da ka ga yanda nayi da kai to wannan shine ake kiran shi afwa in tubdu khairan aw tukfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana ghafuran qadira wato Allah madaukakin sarki yace in kun bayyana da alheri ko kuka boye shi aw ta'fu an su'in ko kuka yi afwa akan wani mummunan abu da aka muku wanda kuna da iko sai sa ayan da ta tashi karkarewa sai ta kare da wannan ishara fa inna Allah kana afuwan qadira Allah mai afuwa ne amma fa yana da iko da ya kama ka saboda haka ka gane cewa afuwan da zai yi tasiri a baka lada shine afuwan da kana da iko amma kuma kai ya tiya amma wanda baka da iko kawai ya fi karfinka ne ba yanda ka iya saboda haka Allah madaukakin sarki yace wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa aya na gaba
walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
Allah madaukakin sarki yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfiru lidhunubihim, wato sune wadanda suke idza fa'alu fahishatan in sun aikata wani alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukansu zakarullah sai su tuna da Allah fastaghfiru lidhunubihim su nemi gafaran ainihin zunubansu walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suke aikatawa wahum ya'lamuna alhalin sun san wannan abun ba yi da kyau. Lalle yana daga cikin sifan mutanen kwarai idza fa'alu fahishatan, idan an ce alfawahish wato jam'i ne na fahisha, fahisha kuma shine kullu ma tanaha min alqubh, dukkan abin da ya kai makula wajen muni kaman zina fa alfashan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kaman luwadi alfashani ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, kaman auran matan babanka alfashani ko wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila, to duk abinda in ka aikata shi za a ga gamunin sa, za a ga bakin sa, wannan abin ya zama alfasha. To idan suka aikata alfasha wato suka aikata irin wannan aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukansu, to yaya za a yi mutum ya zalunci kansa? Zaluntan kai shine mutum ya je ya aikata abinda Allah madaukakin sarki baya so, saboda wannan laifin zunubin ai kansa zai dawo, domin in ya je ya aikata an tashi punishment ma za a yi makai mashi za a yi, kaga wannan ya zalunci kansa, to shine sai Allah yake cewa aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu. Zaluntan kai shine ƙetare dokokin Allah, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa, Allah yake wanda ya ƙetare iyakan Allah wannan fa ya zalunci kansa, to haka duk wanda ya ƙetare dokokin Allah ya zalunci kansa. To zaluntan kai shine yin abin da Allah baya so. Inna iddat ash-shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atin hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, kaga karku aikata laifuka kenan. To haka aikata laifi shine zaluntan kai, wato aw zalamu anfusahum zakarullah sai su tuna Allah, wato tuna Allah babban abu ne, yana daga cikin abin da yake wato ake tsananin bukata game da alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan, tuna Allah yana da matukar muhimmanci. Wa rajulan zakara Allaha qaliyan tafadat aina, tuna cikin mutane bakwai da da'a sa su a karkashin al'arshin Allah ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa, wato mutumin da yake yawan tuna Allah. Saboda haka yasa lalle ne mutum kar ya rika nisa da abin da zai rika tunatar da shi Allah, duk abin da zai rinka tunatar da kai Allah to ka rika yin kusa da shi, domin yana da amfani a cikin ainihin wato rayuwarka. Saboda haka mutumin nan ya tuna Allah, ana nufin ya tuna girman Allah bayan ya aikata waɗannan laifuka, ya ga to mawa ya saba ma Allah ne, ya ga to yanzu Allah ya masa kaza, ya masa baiwa kaza, ya masa nisa zai rika saba masa, sai ya tuna sai ya ga abin da ya bai dace ba. Fastaghfiru lidhunubihim, to sai suka rika komawa suna neman gafaran wato ainihin zunubansu. Al-Imam Muslim wato ya rawaice ainihin wato wani hadisi daga sahabi Abu Huraira Allah ya yarda da shi, ke cewa inna rajulan aznaba zamban faqala, wani mutum ya aikata laifi sai ya ce rabbi inni aznabtu zamban faghfir, ya ubangiji na yi laifi to ka gafarta mu. Faqala Allah azza wa jal, sai Allah ya ce abdi amila zamban, bawana ya yi laifi, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru az-zamb, sai ya san yana da ubangiji wanda ke gafarta zunubai, wa ya'khudhu bihi, wato kuma yana iya kama shi da wannan zunubin, qad ghafartu li'abdi, to ina ba da sanarwa na gafarta mabawana, summa amila zamban akhar, sa'an ya sake yin wani zunubi, fa qala rabbi inni amiltu zamban, ya ubangiji wato na sake yin wani laifi, faghfirhu ka gafarta min shi, fa qala tabaraka wa ta'ala alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru az-zamb, bawana ya san yana da ainihin wato ubangiji da ke gafartawa, wa ya'khudhu bihi, kuma zai iya kama shi da laifi, qad ghafartu li 'abdi, na gafartawa bawana, ثم عمل ذنبا آخر فأنا يساكي ونزنب فقال ربي إني عملت ذنبا يتيا أبنجدي ناي ليفي فاغفره لي كغافر تام فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب باوانا ياسن ينادى أبنجدي ينا نغافر تزنبي كما زي إيا كاما شيد شي أشهدكم إنا شهددكو أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء نا غفر تام باوانا كومي ما يقدا ما يجي عيكتا wannan yana yin maka nuni wato yadda Allah madaukakin sarki yake son bayinsa shi babban abin da yafi damunsa shine taurin kai a wurin bayi wato bayi su zama masu taurin kai su rika saba ma Allah madaukakin sarki amma ba sa jin komai a cikin zuciya amma mutum yayi laifi ya tuna cewa akwai ubangijin da ya saba masa kuma hakan da yayi bai dace ba bai abin da ya kamata ya dawo yayi nadama ya nemi gafaran ubangiji to an shedan ya sake zamar da kafansa wutanin ya sake wani laifin yana mai gafaran Allah zai gafarta mishi saboda dai ubangiji abinda ke jin dadi shine bawan ya yadda yana da ubangiji kuma ya yadda cewa ba wanda ya isa ya gafarta masa sai wannan ubangijin to in har ya nemi gafaran tsakanin sa da Allah to wallahi Allah zai gafarta mishi sai yasa wani mutum ya zo ya ga wani abin da wani ya aikata na laifi sai ya zo ya ce wallahi la yaghfiru Allah li fulan yace na rantsa da Allah Allah ba zai gafarta mu wani sai Allah yace man zallazi ya ta'alla alayya alla aghfira li fulan waye yake rantsuwa da ni ba zan gafarta mu wani ba fa inni qad ghafartu lahu wa qad ahbattu amalaka ina gaya maka na gafarta masa kai kuma na bata aikin ka me yasa zaka zo ka ce ni ba zan yi gafara ba Allah madaukakin sarki yace wa inni laghaffaru liman taba wato ni mai tsananin gafara ne inda ma mutun ya tuba sai sa a wurin tuba ana neman tuba na gaske ne kawai wato ana buƙatan tuba na gaske ya ayyuhal ladina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha tuba mai nasiha shine tuban gaske duk laifin da kai ka tsaya tsakaninka da Allah kai abinda malam mai alari ya faɗa annadamu ala ma fata wan niyyatu alla yauda ila zambin wa ay yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kawai abinda ake nema kenan kai tuba tuba na gaske idan kai wannan Allah madaukakin sarki zai gafarta maka wa may yaghfiru dhunuba illa Allah ai ba mai gafarta zunubi sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai sa Allah madaukakin sarki yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah madaukakin sarki yace ya kowanda kuka yi sakaci wajen aikata laifuffuka kafa kuɗe wa tsammani game da rahaman Allah dan Allah na gafarta zunubai gabaki daya saboda haka ka nemi gafaran zunubanka Allah madaukakin sarki ya gafarta mana aya ta ƙarshe
ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
نعم.
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
الله madaukakin sarki yace ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim irin wadannan suna sakamakon su shine wata gafara daga wajen ubangijin su to ma da musun ne gafaran Allah to Allah a shirye yake gafarta musu saboda haka Allah madaukakin sarki yace waɗannan suna da gafara daga wajen ubangijin su wa jannatun bayan mun gafarta musu sai kuma mu ba su aljannatakai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a burbushinta wato dukkan wani nau'i na abubuwan sha da suke bukata to ba wai pomponsa ne ake da shi ba koginsa ne ake da shi kowa a ƙasan gidansa akwai kogin madara akwai kogin giya akwai kogin nono akwai kuma kogin ruwa garau wanda yake natural saboda haka in ma ba sha kake so ba har ruwan ka kake so kai a ruwan nono yake ka fada kowa da kogin sa tajri min tahtiha al-anharu kuma abin dadin khalidina fiha wato a cikin sa za su dawwama ba ranan da zai yanke ba za a ce an yi irin nefan Najeriya yau an dauke kaza gobo kaza GB yayi spark duk wannan babu ruwan ka a yanna shi komai ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqubal ladina taqaw wa uqubal kafirin an-nar Allah yace ukuluha da'imun abincin dan abincin aljanna shi dindindin ne ba a ranin sa ba a kakan sa yana nan ne dindindin ba za a taba cewa yanzu ai lokacin sa ne amma yanzu ba lokacin sa bane ukuluha da'imun wa zilluha haka inuwan aljanna dindindin ne tunda ba rana bane ballantana a ce to ai ranan tayi ta nan yanzu ta nan ba inuwa sai rana babu shi yanda yake da inuwa aljanna haka inuwa yake shi dindindin kamar an riga kawai an yi rufi ne ma wannan wurin haka inuwan zai ci gaba da zamowa tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirina an-nar khalidina fiha ay makisina fiha abadan wa ni'ma ajrul amilin ma dalla daladan da za a ba ma masu aiki wadanda suka yi tsaya suka aikata abinda Allah yake so wallahi in sun je aljanna su kansu sai sun yi burin da sun yi aiki saboda haka an ba su aljannan da tafi wannan saboda abinda za su gani na ni'imomi Allah ya sa muna cikin su zamu tsaya na abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin